This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sarabukan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Radio ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla Falastinawa 20. Radio sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na Hamas Muhammad Daif ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce tana duban rahoton. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta faɗa a wata sanarwa cewa asibitin Nasser da ke Khan Yunis ta amshi gawarwaki 20 da mutane 90 da suka jikata. Sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba akan adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su da aka kai su wasu asibitoci. Kafar labaran Hamas ta ce an kashe akalla mutane 100 kana an jikata wasu da dama, ciki har da ma'aikatar agajin gaggawa. Wani babban jami'in Hamas bai tabbatar da ko Daif na nan wurin ba. A yau Asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin Rostov da ke kudu maso yammacin Rasha, biyo bayan harin jirage mara matuka da Ukraine ta kai da sanyin safiyar yau. A cewar jami'an yankin, a hari na baya-baya da sojojin Kyiv suka kai a yankin kan iyakar. Ukraine ta ƙara ƙaimi a hare-harenta ta sama a Rasha. Tana auna matatun man fetur da wuraren ajiyar man a wani yunkurin kawo cikas ga harkokin mai da ke karawa Kremlin karfin yaki. Sojojin Moscow suna iya bakin kokarinsu a iyakar gabashin Ukraine, inda suke da karancin runduna da makamai a yakin da ke cikin shekara ta uku da ya sa take kara rauni. Gwamnan yankin Rostov, Vasily Golubev, ya ce wani harin jirgin sama mara matukin ya tada wuta a wani wuri mai fadin mita 200, amma dai babu asarar rai. Sa'o'i biyar bayan bada labarin wutar a shafin Telegram, Golubev ya ce an kashe wutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta ce adadin baƙin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin ƙaruwa da kasar mafi ƙarfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar COVID. Ko da yake ma'aikatar yada labaran kasar ta ce faɗaɗa shirin cire visa akan wasu ƙasashe ya taka rawa. Adadin da aka sake gani a makon da ya gabata ya bada labarin wani bangare ne kawai. Adadin mutanen har yau kaso 1 ne cikin 3 na abin da aka gani a shekarar 2019. Wata alƙalumar da ma'aikatar ƙididdiga ta gwamnatin China ta fitar na nuna mutane miliyan 287 ne suka shiga suka fita China daga watan Janairu zuwa Yuni wannan shekara. A ƙarshe, Canada ta ce za ta siyo wasu katafaren jiragen ruwan yaƙi 12 na ƙarƙashin ruwa da za su iya gudanar da ayyukan su a ƙarƙashin ƙanƙarar yankin Arctic domin inganta sha'anin tsaro a yankin da ke zama muhimmi cikin gaggawa sakamakon sauyin yanayi. Ana sa ran siyo jiragen zai taimaka wurin rage nauyi akan Ottawa, ɗaya daga cikin mambobin NATO da ba su kashe kuɗi sosai domin cimma manufar ƙungiyar ƙawancin wurin kashe 2 na tattalin arzikin ƙasa akan tsaro. A matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan gabar teku a duniya, Canada na buƙatar ƙarin jiragen ruwan yaƙi, inji ministan tsaron Canada Bill Blair yana faɗa a wata sanarwa a ranar Laraba yayin da shugabannin NATO ke taro a Washington. Ma'aikatar tsaron ta ce ta fara gudanar da tattaunawa da masu ƙera jiragen kada za ta buɗe ƙofar gayyata a hukumance ga 'yan ƙwangila a kaka ta gaba.
La labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. Yau za mu tashi ne a inda Alhaji Kamil Husaini Muhammad na jam'iyyar MC ko Movement for Change zai ci gaba da amsa tambayar da aka yi masa kan yaya yake kallon yadda wasu suke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara. Alhaji Kamil, gare ka.
Yau ina ci wani kungiya hanni Bature wai patriotic citizen wanda ke mayaki dan kasa da yake son kasa da manufan kasa ya yi gaba kan da ake so duk talaka da waɗanda marasa galihu su ma za su dandani yanayin mulki da yake cikin kasan ga ai dole ya kamata kai ma ka duba kai tunani jan bayan mu bari in gwada maka wannan history party mu ne party nan in ka duba lokacin da Nana Addo Danko Akufo-Addo an ka je takara da Legon daga Legon 207 ke muna Legon ai beci Alankojo Chiramantin ba da za a takara na biyu duk mutane 17 da ka je takara su bi kawai ne ke gaba da ba wanda ya lashe je ku kuriyan da aka tarba she da je Allah ya ce a'a kan da party nan an present 17 candidates kan da party nan ya rarrabu zuwa yau in muka ce shi ba za a tsaya a yi sabon election da shi Nana Addo Danko Akufo-Addo yayin shi ne kuma babban shi ne cikin party ya bari ya je Nana Addo Danko Akufo-Addo ya gode mai wadda cikin rayuwar shi bai taba gani mutum adai kamar Alan Chairman din ba abin da ya bai ya tsone masa idanu kwarai ya ji dadi amma in ba shi Alan shi zai zo ya mallake yanayin kudurin kasa na MPP jam'iyya yau an zo cin hanci da rashawa ya bari mun je election election na mun munkate da ho gana ba inda Allah ya taka ni ban taka ba tare muka da election kuma special delegate conference da mun nan MMDC sitting MPs council of elders council of patrons original executives the constituency chairman the one council of elders special delegate conference da mu yau in kowa ya je ina gamuwa da wayannan mutane amma Allah kawai in ya tebe gamuwa da kowa don kai da gwamnati ya baka aiki kirki da matsari in kai wasa Allah ya ganka an kore ka she kamar a to shi party ma da ake neman kudi a samu headquarters da muke opposition she tattar matasa masu kudi da kudin shi aka karbi party aka ajiye to yau an zo a dama ba da shi ba she kamar an mai wariya yarin wariyan da aka yi isa okay tunda dai an mai wariya ba so shi ake cikin party ba na kamar shi ma ya ware tun ina shi ma ina da manufan shi abin ne kawo wannan abu kenan assalamu alaikum
za mu je wurin babban jam'iyyar adawa Mala Nazir kaji abinda ɗan gida guda ne a da amma yanzu sun yi hannun riga sai sa me zaka iya faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa ko kuma kai da yake kai ne ke da experience ka jima kana mulki me zaka faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa
Alhaji Muhammad Nazir Said director sadarwar bangaren Zango a jam'iyyar NDC yana da kyawun kwarai da gaske kamin mu yi wato mu shiga cikin zurfin bayani dukka masu tsauraren mu su gane irin yanayin da gane ke ciki cikin lamarin tattalin arziki da farko a jagorancin shugaban mu His Excellency John Dramani Mahama wato bashi da ya bari sarauta da yi bayan shekara 8 wato biliyon na Ghana a kudin Ghana biliyon 120 yau jami'an da ke kan sarauta Nana Addo da shi Alhaji Bawumia ba su cika shekara 8 sun su ba wato sun bar bashin fiya da biliyon kudin Ghana na sidi 600 in ka duba a jagorancin His Excellency John Dramani Mahama rijiyar mai daya muke da shi a gada da John Dramani Mahama ya zo ya zauna ya yi kokari ya kara biyu bai ci amfanin biyun da ya kara ko so daya ba sai ya gina biyu rijiyar mai biyu ya kara wa shi wanga gwamnati na MPP da a jagorancin Nana Addo da wato Bawumia in ka duba kudaden da His Excellency John Dramani Mahama ya samu cikin gida wurin haraji wurin abubuwan da ya kamata a biya gwamnati kudaden da John Dramani Mahama duka ya samu wato CD da Ghana biliyon 248. Yau wannan gwamnati tana da biliyan 830 na sidin Ghana. Daidai ne saboda an kara musu ma rijiyar mai har biyu, an kara musu wato wa'ansu haraji na kaman Esla da makamanta da zai karo musu kuɗi cikin tattalin arzikin. Bayan haka nan sai mu duba kuɗin Ghana na siji nawa ke sun dola ɗaya, saboda da dola ne dukkan mutanen Ghana suke harkan su na sai da sayarwa da ƙasan waje. Dan Malam Muhammad ya bar dola yana kan sidi 3.9. Yau da nike magana da kan ga in ka duba dola yana wato ana san dola ɗaya da sidi 15.9. To bayan waɗanda duka da aka samu aka ba gwamnatin Nana Ado, me ya haifar abinda muke son mu gane? In ka duba a zamanin Jummal Malam Muhammad babu wanda wato inda muka karbo bashi a ce wai lokacin biya ya kai bam iya mun biya ba. Kowane lokaci idan lokaci ya kai kai tsaye sai mu biya, saboda ana aiki da kuɗin, ayyukan kuma yana haifar kuɗi da za a iya wato bunƙasa cin gaban ƙasa da shi, kaman misali Atuabo Gas Project, kaman Ghana Gas da makamanta da aka karbo kuɗi na bashi aka yi da shi, dukkan su yazo yana haifar kuɗi muna biyan bashin mu kai tsaye. Yau a gwamnatin Nana Ado da Bawumia na MPP dukka duniya baki daya mun kasa biyan bashi. Yau muna bada hakuri ne a kara muna lokaci saboda biyan bashi bayan kudaden ga duka da suka samu wanda yake da ya kamata ya kawo cin gaban gari. In ka cire wannan wato menene inda aka aje mu duniya baki daya kan tattalin arzikin mu? Muna kan B minus wato junk status. Misalin mu ce bola wanda yake ba mu da wani amfani sai dai a tattara a zubar talau talau. In ka zo wato yanda gwamnati kudaden da ake kashewa da yanda yake gina gari, muna karuwa wato kashi 3.6 kamin mu bar sarauta. Yau ba wani karuwa sai dai in the negative. Wancan shekara da aka tattara aka gani mun karu negative 1.1 wanda yake ba abin da yake an tattara ba ya zama guda ba. Cita mun koma baya, mun koma gidan jiya. Haka kuma in ka duba babu inda muka karbi wani kuɗi a gwamnatin Jummal Malam Muhammad da ya kai lokacin biya mu ce wai a'a ba za mu iya biya ba, ko gida ne ko waje. Yau gida ma kuɗaɗe wanda yake gwamnati an tattara an bashi, saboda in ka duba cikin history Ghana kowa yake da kuɗi, yake da man inda yake da save ya ajiye kuɗin saboda yayi amfani sai je wa gwamnati rance. Wannan kuɗi gwamnatin Nana Ado Danko Akufo-Addo da Bawumia na MPP sun karbi kuɗin nan sun kasa biya, kuma sun tura wa mutanen, dukkan mutane kuɗin su ya zama abin da ya zama. In ka duba ma batun wato aikin an samari da ɗan budurai shine wanda yake muhimmancin kware da gaske, saboda me? Idan mutane suna aiki cikin gari yana kawo cin gaban gari, saboda sun biya haraji su ma sun yi sai da sayarwa komai sai kaga kasuwanci cikin gari ya ci gaba. A zamanin Jummal Malam Muhammad kabin ya bar sarauta ya kokarta kashi 8.4 ne cikin dari kawai ne ba su da aiki, waɗanda yake sun kai aiki ba su samu aiki ba. Bayan shekara 7 na 8 muke ga abinda statistics da ya fito na wancan wata ya nuna cewa rashin aikin an samari da Jummal Malam Muhammad ya bari kashi 8.4 cikin dari. Yau ya hau ya kai kashi 17, abu ne wanda yake har wato garin ɗan tsaron gari da kansu sun nuna cewa zai iya kawo barkewan ɗan samari su shiga wani hali su tada zaune tsaye, saboda shi ya zama national security issue. In ka tambaya me ya kawo bayan waɗanda kuɗaɗe duka muke wahala, wanda duk ya ce ma wai an yi wani, akwai wani yaki da ake wani wuri, an yi wani matsala menene, duk ka ce mai bai maka gaskiya ba. Saboda me? Muna gani kiri da buzu ana wato banna da kuɗin Ghana. Misali miliyan fa 58
aka zuba wai za a gina babban coci na Ghana. Yau in ka je wurin rami aka gina, amma miliyan 58 na dola ya shiga ciki. Dan Allah, wannan miliyan 58 ba kuɗi bane wanda yake in ka canza cikin kuɗin CD na Ghana, za a mutum ɗaya zai haza ba fa. Sai da motoci, wato manya-manyan motoci za a iya cika wannan kuɗaɗen.
Da bayanan Alhaji Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwar bangaren Zango na jam'iyyar NDC kan tattalin arzikin Ghana, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kamar sauraron a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danju Magarin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Alamu Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirin ta. To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi dan shekaru sama da 90 a duniya dake garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Ilhikaya, gare ka.
Ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya, ya san shekarun jiya a harkokin Najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da yawa. Allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye. To Alhaji Musa Yola, za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko, inda suke tambayar cewa suna so su san wace ƙasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan, sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin Fulani. Alhaji Musa Yola, sai kaɗan faɗa mana don a fahimtar da waɗannan masu.
Ai, kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani, don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani liɗi Mbeta, liɗi Fulbe, wodi Wolabe, wodi Sukuren, wodi Mare, wodi Sulubawa, wodi
Alhaji Musa Yola, mun barki kusan ka kuma Fulatancin gaba ɗaya, kuma da Hausa muke so a mana
magana. To akwai ba'awa, akwai bawan koyi, akwai Sulubawa, akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani da zaka ce aku, akwai abin nan Sukur, akwai Sulubawa, akwai ba'awa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke, a arewacin Najeriya din nan. Dan haka kaga wata gari wata kila su kabilu kaɗan ne suke a wani bangare. Kaga Sulubawa suna Sokoto Katsina. Abinda aka yi faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka je zama Hausawa. Hausa kai Hausawa ne to asalinsu, suna da kabilunsu, Gobirawa, Agalawa, Kusumbawa, su ne ba su da yare sai Hausa. Amma sauran duk ajiyar aka yi zama Hausa, kan sarautar kan sarautar ba su Hausa ba Fulani ba ne. To ai na Fulani suke da sarautu inda suke da shi a Najeriya. Sautoci 12 an takaita, in ba ka sun kai 30. In ka koma da su jama'a da zuwan su katan zuwan wanda ba a sasa a tunan lissafi ba. Don haka kaga baban da suka kai Najeriya gaskiyar magana in yawan Fulani ne. kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne da kuma daga asusun daga Najeriya ne sai karo kusan zuwan nasara ne aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin da fara maka dan bai fi kasi daya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da fara nan kuma muna da wasu a kabilu a wasu a wani wuri za su ya fada wanda ko kabilu kai biyar na kabilun Fulani ne koma Fulani masu kiwo a jeji ba fa bai fadi ko daya daga ciki ba dan haka ba yin tsammani za a samu wani wata kasa da take da Fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya
akwai Fulanin nan a jamhuriyar Nijar na tuba ni ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na taɓa zuwa Senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je ko su ma asalin mutanen can ne
a asalin Fulanin gaba na Najeriya ma ai daga Futatoro suke Futatoro kuma daga ƙasar jihar da Silina to Mali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai ba haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo dan Masi wanda ya zo ya soma haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya da suka soma fara da yanda suka yi yawa aisa dama cakatan suka da abinda suka bar kamar lanke ne suka bar su a Silina da sauransu amma Fulani ka asalin su daga sai suka tafi suka shiga Najeriya
Futatoro
gari ne gari Futatoro din nan lokacin da Bajjo Mango da wannan masu Agoba ya zo a tarihin da wazir Zunai da rubuta da ya zo sai aka aurar masa da ya wace ake da Bajjo Mango Bajjo Mango ita din nan da aka aura su da ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi na manta sunan da ya su hudu suka fara yin Fulatanci nan ne ko an sami asalin Fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi ba suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abin da wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da kai na gina shi ba
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
eh wannan Sokoto
eh Waziri Junaidu Sokoto Waziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka aure Uguba ya haifi ya huda hudu da ayan nan da littafin yanzu a fare ko da dangin Fulani wanda ya aike su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aurar da Bajjo Mango suna sunan yaran su Wakuru shi ne da suka samu suka yi yawa aka yarfa suka so ma fada da wannan kawunansu asalin uwarsu suna so watsayansu wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabar ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya
Ugubat ɗin nan shi waye ne ka a cikin wannan labarin?
Nasi ana faɗa cewa sai Ugubat ɗin nasi yana cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadada.
Shi ne taho wajajen ƙasar Mali a nan ne aka wannan garin Futa Toro.
To a Futa Toro ne zauna sarkin sai ya so Bajjo Mango ya aura ya so ma'aifin Fulani. So yaran guda huɗu suka zama Fulatanci abinda wajen zai da rubuta ni ba ne Musa ya fara ba.
Kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin
Najeriya. Suka yawa a can suka soma faɗa da asalin wa'ancan da aka samu su kuro ne. Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fara suka bazu suka fara duka wurare nan suka ce za su koma asalin baban su inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya. Suka zauna daya daga cikin su basu tabiya sun yi zaman su a Kamaru da nan din da duka.
To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Almun Musa daga Kano mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyan yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna Najeriya, Malam Iliya Sarki, wanda ya ce
kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitarwa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa. Kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka. Akwai sare itatuwa babu ka'ida, babu maida ire-iren waɗanda aka sare. Akwai ƙona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa. Akwai kuma ɗumamar yanayi. Sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba yakan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa. Haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms, ƙananan halittu na ƙasa. Idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara. Ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil, wato bad amfani mai kyau. Waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms da wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria, sa'ilin da suka kashin su a wurin su yi fitsarin su a wurin su jujjuya ya zamanto wurin ya tabbata mai bada amfani. Amma idan aka ƙone su sai ka tara wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba. Kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai. To idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan. Itatuwa da ke da shi a kan ƙasa suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla Falastinawa 20. Rediyon sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na Hamas Muhammad Daif ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce tana duban rahoton. A yau Asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin Rostov da ke kudu maso yammacin Rasha, biyo bayan harin jirage mara matuƙa da Ukraine ta kai da sanyin safiyar yau. A cewar jami'an yankin, a hari na baya-baya da sojojin Kyiv suka kai a yankin kan iyakar. Kasar China ta ce adadin baƙin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin ƙaruwa da kasar mafi ƙarfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar COVID. koda yake ma'aikatar yada labaran kasar ta ce fadada shirin cire visa akan wasu kasashe ya taka rawa adadin da aka sake gani a makon da ya gabata ya bada labarin wani bangare ne kawai adadin mutanen har yau kaso 1 ne cikin 3 na abinda aka gani a shekarar 2019
Masu sauraro nan muka sa karshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya